sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, da cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugabannin kasashen G7 masu karfin masana'antu sun shirya tsabdar rataba hannu akan yarjejeniyar manyan kudurori da suka cimma a taron su a Cabiz Bay, yarjejeniyar da aka bayyana a matsayin abin tarihi wacce za ta sa kasashe su dage wajen daukar matakan kare sake faruwar mummunan ta'ajin da aka samu sakamakon annobar coronavirus. Sanarwar da aka cimma a Cornwall na kasar Ingila ta tabbatar da bukatar magance annobar coronavirus tun daga tushe a matsayi na duniya. Manufa ita ce takaita adadin lokacin da ake bukata wurin yaki da annoba, ciki har da batun samar da rigakafi da aka rage zuwa kasa da kwanaki 100. Shugabannin Burtaniya da Amurka da Canada da Faransa da Jamus da Italy da kuma Japan na kungiyar kasashe masu karfin masana'antu da aka fi sani da G7 tare da shugabannin kasashen Koriya ta Kudu da Afirka ta Kudu da Australia suna cikin tattaunawar akan kiwon lafiyar duniya, sai kuma Prime Minister India Narendra Modi wanda ya halarci taron ta yanar gizo. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres shi ma yana tare da shugabannin na duniya. Masu tattaunawa na kungiyar tarayyar Turai sun ce tattaunawar da aka fara a ranar Asabar akan shirin nukuliyar Iran komai na tafiya yadda ya kamata. Tattaunawar da ta rushe a shekarar 2018 yayin da Amurka ta janye kanta a ciki. Manyan 'yan diflomasiyya daga China da Jamus da Faransa da Rasha da kuma Burtaniya sun kammala wata zabar sa'a guda da rabi tare da wakilan Iran a wani otel a babban birnin kasar Austria. Ana samun nasara amma tattaunawar na ƙara ƙaimi kana wasu batutuwa na nan yadda suke, ciki har da batun yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da za a cimma, inji Alan Martin, wakilin kungiyar tarayyar Turai, yana fadawa manema labarai a birnin Vienna. Amurka bata shiga taron a hukumanci ba wanda aka kaddamar a Vienna a farkon wannan shekara, amma dai gwamnatin Joe Biden ta bayyana sha'awarta na sake komawa cikin yarjejeniyar bisa sharaɗi cewa Amurka za ta takaita takunkumai akan Tehran, kana ita ma Iran ɗin za ta koma ta yi biyayya ga abubuwa da ke kunshe a cikin yarjejeniyar shekarar 2015. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun yi kashedi cewa dubun-dubatar yara a yankin lardin Tigiri a arewacin Habasha suna cikin hatsarin rasa rayukansu daga cururuta masu alaka da yunwa da kuma tamowa saboda kungiyoyin ayyukan jin kai ba su samun damar isa da kayayyakin jin kai a yankin. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniyar da kungiyoyin jin kai masu zaman kansu ba su iya isa yankin Tigiri da ya shafa ma da yaki, duk da alƙawarin da gwamnatin Habasha ta yi cewa za su iya shiga yankin ba tare da samun matsala ba. Mai magana da yawun hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta UNICEF, James Elder, ya faɗa wa manema labarai a Geneva cewa yankin na gab da fadawa cikin yunwa. Ya ƙara da cewa Tigiri zai huskanci matsalar da ba taɓa gani ba a cikin shekaru 10. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce rukunin ma'aikatanta da asibitocin tafi da gidanka sun shirya tsaf su shiga Tigiri su ba da kulawa, amma ɓangarori masu yaƙi da juna sun hana musu shiga yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, da sanyin safiyar jiya Asabar, 'yan Algeria sun fara kada kuri'a a zaben wuri na 'yan majalisar dokoki bayan shekaru 2 da aka kwashe ana fama da fitintinu, ko da yake masu fafutukar kafa demokradiyya sun yi kira da a ƙaurace wa zaben. Zaben majalisar dokokin shine na farko bayan da aka hambalar shugaba Abdulaziz Bouteflika a shekarar 2019 bayan ya kwashi shekaru 20 yana mulkin kasar, wanda ya huskanci zanga-zanga akan cin hanci da rashawa da rashin ayyukan yi da kuma danniya. Suko jam'iyyu masu biyayya ga gwamnati sun yi kira ga jama'a da su dunguma rumfunan zaben da suka kira mafi muhimmanci wurin maido da zaman lafiya.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOE Hausa kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu.
Shezuka nan dai a cikin wannan kasuwa na Endoya, inda kuma ga jama'a ana nan, ga ma shugabannin su a nan kasuwa. Ina tare da ɗaya daga cikin wannan shugaba, ya suna malami
Alhaji Ibrahim Zangaba.
Kai ne kake shugaban wannan kasuwa na kuna masu sana'ar doya, kamar ya wannan kasuwa na kuke tafiya?
Kasuwar mu dai na Borno State, wannan kasuwar doya farko dai doyan nan dai ba alumushi a Borno State asalin ma. To so masu noma na doya daga Borno State, Niger, Taraba, Adamawa State, Plateau, annan ne muka samu doya yanzu. Daga mutuci nan da gara gani su tilerar nan da 12 taya. So sai yasa a kawana lokaci dai alhamdulillah gaskiyar magana tallafi muke nema da community saboda ba mu da karfi din tattalin arzikin nan wannan baya can ya kare. To amma muna tare da musuruf muna 20 masu noma, in kaga kai abu na alheri damu da mai mutane ba za su yi taɓa munta da kai ba gashi har
kawai. Kamar wannan kaya da kuke samu na doya, ku kukan je ne kuɗi ko ku kuma kawo muku ake yi?
Eh, dai da can dai muna da jari za mu turo ƴaƴanmu mu kuma mu zuba tare mu. Amma yanzu akwai masu zuwa kamar wani mai sunan Haman jarin shi ne zai lallaɓa ya kawo wani ɗin ma masu noma ne daga can da jari za su kwaɗa su kawo mana mu kuma mu sarrafa. Sai su kana ga lungu-lungu sako-sako ga doya a cikin gari nan dai headquarter mu ne aka soka muna a kai Bagarot, a kai muna garaji, a kai tasin bama mun da mai kai daga nan dai kana ga duk titin daga gaduwa muni muka sarrafa wasu wani.
Kamar daga ina zuwa ina ake kawo waɗannan doya tunda ba a noman shi a nan Borno?
Doya da ake kawowa farko dai a Plateau, na biyu Niger, Nasarawa, Adamawa, Borno State. Yi da aka samu doya yake na sune wannan state guda Taraba sune guda shida. Anan ne aka samu doya.
To ya sha'anin kasuwar yake ganin cewa kukan kawo ne daga wani kuma ku baza kayan ku rarraba masu saida, ya kasuwar yake gudana?
Kasuwar dai yanzu a tattali kamar da na gaya maka gaskiya yanzu kasuwar dai a ciki shi da hakuri ne da shi kawai. To mun lallaba dai su mun sanar mu na 20 mu shiga da su kuma kamar nan kuma shiga mu karɓa duk yin jama'a mu tara mu ba su hakkin su su kuma tare da su. Sai ya sake na amma kasuwar sun tallafi mu gaskiya don ba mu da karfin zariyar su.
Kamar kai ne shugaban wannan wangiya, kamar masu wannan sana'a na ku za su kai nawa ne?
Masu sana'a na mu mun rinka da sun kai 10,011. Masu sarrafa, masu kawwa da masu shiga da shi a gari da kuma wanda suka wuce 12 taya da tilera su cika a takaice har mu kan mu shi mun kai 10,011 a garin masu juya wannan harkar na kasuwar doya.
To kamar akwai wani matsaloli da kuke fuskanta ne wanda wannan hawan tashin kaya?
Farashi dai wani lokaci kaga dai yanzu da season da muke matsalolin da muka samu yanzu kaga season doya ne a yanzu. Amma yanzu daga August nan zaga a guri nan ba zaka taya da gunnan haka har gun zaka zo ka faka ma ba zaka samu ba don motar 30-40 gunda za a juya ma babu shi. Amma da yake duk da season ma amma alhamdulillah dai mun samu doya ba mu karcin shi
yanzu. Wato zai lokacin shi ko kuma yanzu za a iya cewa ya yi tsada?
Wannan dai ya yi season lokacin sadan shi kenan wannan kuma yanzu dai daga zuwa gaba dan watanni kaɗan. Kamar August dai za ka sabon doya ya fara shiga kenan shi kenan shi tafiya kuma. Shi ya sa har kan da muke ciki kenan alhamdulillah.
To kamar wani kira za ka yi wa gwamnati don ta taimaka muku musamman ma game da irin yadda kuke gudanar da sana'ar ku yanzu haka?
Mai girma gwamnatin gaskiya mai girma baba gwamnati Borno State ya kokarin da yake kan talakawa muna fatar dai mu din mu yan doya mu kai kokon mu dai kare mun ta domin yin da yake wa su kasuwai dai mun sani iya tallafa kasuwa a yi nan jari irin wani. Mu din ma mun mika kokon mu dai da ba murya ya dube mu da idon rahama saboda babun da zai na gwamnatin ce a zama muna kasuwan da nan biyu ga gwamnati da rana muna tare da gwamnati shi mu dai na fatan cewa dai ba za a manta domin a tallafa mana saboda ba mu da jari gaskiya.
gari kuma da wani malami da shi ke zuwa ya kawo kayan shi da kasuwa sannan zuwa sai da a wannan kasuwa. Ya sunan malami?
Sunan Hamman Buba, amana kiran da coach.
To ganin cewa kake zuwa ka kawo kayaka kamar daga zuwa ina kake kawo wannan kaya?
Muna zuwa Taraba, muna zuwa Plateau, muna zuwa Benue, muna zuwa Nasara, duk muna zuwa mu je mu kawo doyo din. Duk wannan wurare muna zuwa mu je mu kawo su insha Allah.
To ku ce kamar ya kuke samu waɗannan kaya?
Eh to yadda muke samu kanan kamar lokaci yana din season to season ne. Kamar yadda yace maka a wannan lokacin yana tsada amma in an zo kamar August, September, October haka din ana samu sauki. Amma kamar yanzu haka nan yana da tsada sosai.
A mota kuke kawo wannan kayan ko kuma sai a kuke shigo da shi?
A mota muke zuwa da su.
To yayin nan hanya ganin cewa wani lokacin akwai hatsari haka hanya da sauransu. Yayin nan wannan hanya ba ku a fargaba?
Eh to gaskiya fargaba kan akwai amma ka san komai daga wajen Ubangiji ne ba yadda mutum zai yin ba Allah ne ya kaddara abin da zai faru da shi ba. Amma fargaba kan hakika akwai. Fargaba kuma kama daga zuwa Portiscon zuwa kasan nan shine nan ne ake fargaba gaba da. Amma kuma ka san Allah ne yake kaddara komai.
Kai kake zuwa ka kawo wannan kuma ka kan bi wannan hanya? Akwai lokacin da hanyar nan yayi zafi wadda wani lokaci ɗan kasuwa ba sa son bi. Kamar kun taɓa fuskantar irin wannan matsaloli na tsaro?
Eh gaskiya muna fuskanta amma nikan alhamdulillah Allah na gode mishi ban taɓa faruwa da wannan ban taɓa haduwa tare da irin wannan ba amma wasu mutane suna magana suna fuskanta wannan al'amari. Kuma abin da yake damu in har ma ka tashi daga Bauchi zaka zo kamar karfe 4 zaka ga an kulle gari kana kokari ka shiga Maiduguri nan zaka ga an kulle gari karfe 4 da rabi zaka je ka kwana a Benishan. To wannan kaga muna kaluban tan wannan sosai abun yana damin mu.
Za ce kulle kofar?
Eh to mutane da suna ce sojoji kuma ana ce akwai Boko Haram meme da sauransu. To duk haka din ne yake kasancewa.
To ganin cewa an kulle kofa ba ka ne kuma an sake sa ku cikin hatsari ne ganin kun kwaso kayan ku kun zo har bakin gari a kulle?
Eh to wannan haka din ya zaka yi me zaka yi ka ja da gwamnati ne duk abin da gwamnati ya fara shi zaka yi amfani da shi. Mutum bai da karfi ikon da zai abin da kan shi. Duk abin da gwamnati ya fara haka za a yi iko da shi amma a so samu ne gaskiya ya kamata a daga mana lokaci kamar 6 zuwa 7 haka. A bar gari don za mu ji daɗi haka fi sabilawar su don mun tashi daga nesa daga Benue ne tafiyan kwana 2 kwana 3 a hanya sai ka zo dab za ka shiga Maiduguri an rufe gate na shiga sai ka sake kwana to wannan ɗin duka fargaban ne amma ba yadda za mu yi.
Allah kare
ka. Amma dan daraja annabi mun gode.
A gani kuma da wani wanda shi ma shi ke noman doyan shi da kansa ya suna malamin?
Bauchi Christopher.
No. Amma na Christopher kai kake wannan noman doya kake noma a jihar Sewa wurin gane ko kuma in ka noma kake kawo ka saida?
Eh ana noma ana mutane su zo su saye kuma mu ma muna kawo a garin Maiduguri nan.
To Maiduguri kada kake kawo ko kuma akwai wasu sassa arewacin Najeriya kake kai doya?
Ko ina ma muna kawo amma mun fi so mu zo Maiduguri saboda za mu samu kudi akan doya wannan ne.
Wato kun fi kasuwa kenan Maiduguri?
Eh Maiduguri yana da kasuwa mai kyau shine muna zuwa Maiduguri.
Kuma mutanen Maiduguri suna cin doya ke yin sosai.
Sosai. Ma suna cin doya.
To doyan kala-kala nawa ne kuke noma ne?
Muna noma farin doya da yanan sakata. Eh duka ne muna noma.
Wannan farin doya ne da sakata.
Eh farin doya shine yana kira yam. Eh sakata shine yana kira water yam. Eh
to bambancin su akwai bambancin kudi ne wurin su haka?
Eh farin doya ya fi kudi da water yam.
Ya fi water yam kudi?
Eh ya fi water yam kudi.
Ganin cewa kana wannan noma kakan noma a shekara ne ko kuma wata shida shida ne ko ya kuke noma wannan?
Eh a shekara ne muna yin noma doya wannan. Eh
kun kuke noma ina kuke tarawa?
Muna tarawa a gida
kasuwa.
Eh mu zo da shi kasuwa mu sayar da shi. Akwai mutane da suna zuwa a garin mu mu siya mu ma in mun cire doya mun tara sai mu zo da shi inda yana sayar da shi kudin a Darija.
An kun fita da shi kasuwa banda Borno Maiduguri kenan ina kuma kuke kai kasuwa?
Muna kaiwa Kano muna kaiwa anan Gombe muna kaiwa Potosko ko ina ne muna kaiwa ko wanda suna kaiwa a can kasan Yamiri kuma kamar Lagos Port Harcourt Aba ko ina ma na kaiwa doya.
Ya kuma kasuwar naku take tafiya?
Yanzu kasuwa alhamdulillah muna sayar da doya inda muna so da.
Ga wani malami kuma da ratar da nan shi ma ya zo wannan kasuwar na doya. Ya suna malami?
Ahmad Ibrahim.
Na kai ka zo sayan doya ne ko?
Ina zuwa ina siya in je in siro mutane a cikin gari.
Okay zuwa kake ka saida?
Eh a cikin gari ba.
Ya kake saida naka?
Eh ina sirwa a farashi mai rahusa inda mutane suka iya samu a daidai
farashi. Ina kana da matsuguni ne ko kana tura?
Ina da matsuguni inda nake kaiwa an aje mutane zo su siya. Kamar rumfa ko kuma in ce shago haka.
Eh yanzu ka zo sara ne saboda ka je ka kasa ma jama'a. Kamar shekara nawa kana wannan harka?
Ya kai shekara 15.
Kuma na cikin gari Maiduguri kake?
cikin garin Maiduguri nake.
Na'am, zuwa kai Maiduguri kuma kai
dan cikin garin. Anan aka haife ni a Maiduguri.
Kuma kana wannan harka
sosai.
To ya sha'anin harka yake na kasuwa?
Harka dai alhamdulillah sai dai kai abuwa da biyu da barar sabar kaman nan sha'anin kasuwa yanzu. Saboda yanayin na rayuwa da muke cikin yanzu. Misali a Borno State zance ko in ce in Maiduguri. Ko ba haka ba? Saboda wannan insecurity da ya dawo mutane da yawa wanda suke so su sayi wannan abun, mutane masu amfana da shi kenan suna so su sayi wannan abun amma saboda ba su da kuɗi, saboda su rasa ayyukan su da jishorin su haka suna gani ba su isa ba. So kaga muna fuskantar wannan challenge amma duk da haka do alhamdulillah dai mutane suna participating suna sayi alhamdulillah.
To wani kira zaka yi wa gwamnati don ta taimaka maka wajen bukatar harkokin musamman ma ku masu kananan sanawoyi haka tunda ku ba din lauli bane kuma su yana ku siyar.
Ya kani to alhamdulillah misali a ce gwamnatin Borno State tana iya kokarinta don tabbatar da mutane cikin garin nan sun samu cigaba a fannin kasuwanci, tana yin wasu program don talafa mutane ko ba haka ba. Kuma muna ƙara kira ga gwamna musamman gwamnatin Borno State ta zo ta tallafa amma kasuwanciya especially mu da muke zuwa mu siya mu kawai jama'a, saboda idan ta tallafa mana da kaman kuɗi haka, idan ta tallafa mana za mu sayi wannan kayan dewa da mutanen gari, saboda idan muka sai dia su ma mutanen gari za su samu farashi mai rahusa wanda kowa wanda yake da ra'ayin sayan wannan abun ganin wannan abun ya bunkasa shi ma zai samu amfana da wannan abun.
Allah ya taimaka.
Amin.
Allah kuma ya sa kasuwa ya bunkasa.
Amin.
Na gode kwarai da gaske.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki doni kasuwa.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Sarki wato littafin karin magana daga sura 16 aya 25. Kowane mutum na da irin muradinsa, kowane mutum na irin fahimtarsa da yadda yake gane yanayin rayuwa. To amma Ubangiji Allah na magana da cewa akwai hanyar da kowane mutum ya doka daidai fahimtarsa, daidai kuma gurgudo ne. Yana zuwa kan hanyar nan da kirki kwa ne mai kyau, amma in an bi ta a hankali zuwa ga karshenta za a kai ga halaka. Wato da ido mutuka mutum ya dauki hanyar, ko da irin hanyar ne, ko ta hanyar nema bin duniya, ko ta addini ne, ko ta mu'amala ne, ko na ta zamantakewa ne, sai ga mutum yana wasu abubuwa da ba daidai amma bai san ba daidai ba ne, amma sai dai ya kai ga kuri aka rasa gani. To kafin wanke hula ta kai mutum ne, hanyar da mu yan Najeriya muka doka da ba a samu cikakken zaman lafiya ko dawamin zaman lafiya, to mu bar wannan hanyar da ake da hikima a kasan mu, mu koma ga Allah Ubangiji ta wurin tuba da tsoronsa da kuma kaunar juna. Ita ce kai da mutanmu, mu shiwa gwamnati su yi adalci ga talakawa, talakawa su yi adalci ga shugabanni, shi ne hanyar mai kyau mafi jiki ga ɗan arewa kuma mafi jiki ga 'yan Najeriya, shi ne mafitanmu. A koma ga Allah a tuba, Allah shi ba mu zaman lafiya a Najeriya da fahimtar juna da cin gaban kasanmu. Na gode. Allah sa ka da alheri.
Madalla. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu magana ne akan karaya da kuma yadda za a kula da karaya, wato fracture and fracture management a Turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan kashi Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu dake aiki a asibitin koyarwa na Barau Dikko dake Kaduna. To likita barka da wannan lokaci.
Barka dai, barkan mu kuma da warhaka.
To likita, masu sauraron mu ma za su so su ji ƙarin bayani akan karaya.
Karaya abu ne wanda ba shi da sarkaki, ana nufin cewa idan wani bangare ko wani kashi na jikin ɗan adam ya samu karaya. Dan kashi suna nan, akwai kashi akwai kuma gaba. To idan gurin da ba gaba bane ya karye, aka samu discontinuity in shi a Turance, to shi abin da ake nufi da karaya kenan. Discontinuity ne a wannan kashi. Abin da dai a ake nufi da karaya kenan.
Menene ma alamomin karaya?
In aka ce mutum ya samu karaya, akwai alamomi da mutum zai iya gani. Na farko, kusan ga yawancin lokaci karaya yakan zama a bayyane. Idan kaga ga wuri da kasan cewa nan gurin akwai kashi, sai kaga gurin gaba daya kashin ko ya fito, in kaman an samu karaya wanda yake bude. Mutumin da yake gurin ko kuma wanda abin ya shafa zai ga gashi kashin shi daya yayi gefe yayi gefe a inda ya saba gani ba. Wannan a bayyane yake. To amma wasu lokaci aka samu na farko shine akwai zafi, mutum zai ji ciwo a wannan gurin da ya samu kariya. Wannan shine abu na farko da mutum zai fara samu. Na biyu, zai samu karkacewa na shi kashin da aka samu kariya. Abin da muke ce mishi deformity. Gaban da ya samu kariya zai karkace, ba zai kwanta ba a inda ya saba kwanciya ba. Kaman a kafa ne, zaka ga kafan yayi gefe ba inda ya kamata a ce yayi gefe ba. Abin da muke ce mishi deformity kenan. Na uku kuma, idan mutum ya samu kariya, to ba zai iya kaman a ce tsayuwa a wannan gaba ko kuma tafiya yayi amfani da wannan gaba wanda aka samu kariya akai ba.
Suwaye ma suka fi samun karaya? Musamman ma mu zamu ga kamar jarirai, za a ce ai kashin su bai yi karfi ba. Mu da ba likitoci ba zamu ce ai jariri in aka mishi wani rukun da ma bai kamata ba zai iya karyewa.
Tabbas, kamar abin da kika faɗa cewa ga jarirai zai iya yiwuwa kashin su bai yi karfi ba, amma kuma ba mu daukan su a matsayin su ne suka fi samun karaya, ko kuma yara su suka fi samun karaya. Karaya yawanci yafi ne a maza in ka hada shi da mata. Wannan zai iya yiwuwa saboda shi namiji kaga kullun yana kan hanya, yana fita ba a gida yake ba. Sannan kuma in ka duba wasu ma kalan sana'ansu yakan sa su samu karaya. Na biyu kuma, an fi samun karaya a mutane waɗanda suke matasa, masu shekaru kamar abin da ya shafi zuwa shekara kamar 15 har zuwa abin da ya kai kusan shekara 45. Saboda waɗannan mutane su ne masu abin da muke ce musu risky lifestyles, saboda sana'ansu wasu a cikin su ƴan acaɓa ne, wasu su drivers ne na motoci, wasu su ƴan ƙwalle ne, wasu su dai haka ne. Kuma wasu ma kawai dai kamar yadda na faɗa ne, ce suna fita, mutum yana tafiya a hanya zai iya samu wani abu da zai kawo mishi karaya. Ana samun karaya ma a mata, amma in ka haɗa shi da na maza da na mata, zaka ga gaskiya maza sun fi samun karaya fiye da mata. Sa'annan kuma zaka ga cewa matasa sun fi samun karaya fiye da tsofaffi da kuma ƙananan yara. Saboda su ƙananan yara kamar jirajirai da kika yi magana, ai kin ga kula da su ake a hannu, ba lalle a samu karaya ba. Duk da dai kuma in ba rike su da kyau ba, kashin su bai yi ƙwari ba sosai za su iya karewa. Su kuma dattijo zaka ga ai in ma ɗan ƙwalle ne ya ritaya, in ma yana sana'a zaka ga sana'an shi ba abin da ya shafi irin wannan bane.
Idan mutum ya karye, me abu na farko da ya kamata ai masa kafin ma a garzaya da shi asibiti? Misali, in a gida ne tsautsayin karayar ta same shi.
Wannan shine ake ce mishi kaman first aid da ake fara yi. Yawanci shi abin da zai jawo kashin mutum dan adam yana da ƙwari sosai sosai. To abin da zai karye kashin dan adam ba karamin abu bane, sai abu ne wanda impact din mai yawa ne sosai kafin zai iya kawo karaya ma kashin dan adam. So dan haka shi karaya so da yawa bai zuwa shi kadai, yakan zo tare da wasu kuma injuries a wasu bangarori na jiki na dan adam. Amma idan kariyan ya zo a matsayin shi na shi kadai karaya, to na farko akwai abin da mutanen mu suka saba yi haka, kamar a samu carton a dan sassaka a rafin kafan, saboda kar a dauke shi bangare bangare, ana so a dauke shi kamar in a hole gaba daya kafan. So akan dan sa katan nan katan nan, wasu ko kuma su samu tabarma a daure kafan gaba daya a wannan. Wannan yana da kyau sosai, muna ce mishi splinter, saboda yakan dan rage ciwo da radadi wanda mutum zai ji kafin a kai shi ga asibiti. Wannan yana da amfani.
Misali, a ban daki ko kuma a matakala akan samu tsautsayi haka, mutum ya zame haka ya fadi ko ya karye a hannu ko kafa a gida kenan, to kaga za a iya cewa wannan karayar ta zo ne ita kadai.
To irin wannan yanayi, farko in aka ga gurin da aka ga alamun inda mutum ya karye, kamar inda na yi bayani na ce alamun inda mutum ya karye, yawanci da yawan mutane an sani, ana gani za a ce kai wannan daga gani ya karye ne saboda wannan deformity da na yi bayani. To in aka ga haka, yana da kyau a sa shi wannan kaman carton splinter din, ko kuma a samu wani dan ko dan tabarma ko wani dan abu a samu a dauke shi da wannan gaba da ya karye a gaba ɗayan ta, kar a dinga yawan motsi da ita, saboda a rage mishi radadi har a kawo shi zuwa ga asibiti.
To likita, yaya ake kula da wanda ya karye?
Kula ga wanda ya karye yana da amfani a kawo shi ga asibiti, kamar inda na faɗa miki cewa karaya, mafi yawan karaya da yake faruwa yakan faru ne akan hanya, ba kamar a gida ba inda kika yi bayani. Yakan faru ne akan hanya, saboda idan kika dauka za ki ga da yawan karaya yakan zo ne ga mutane, saboda yanzu karaya ya karu sosai, yawan samun karaya ya karu sosai a wannan al'umma namu. Yanzu saboda da farko kika gani za ki ga da yawan mutane ana da acaba, kuma ana gudu ba tare da bin ka'idan tuki ba, sa wasu suna nan akan motoci suna gudu ba tare da bin ka'idan hanya ba, sa'annan kuma titina sun yi yawa, yawan abin hawa sun yi yawa, to su ma suna kawo yawan karya haka. Sannan kuma in kika dauka kuma yanzu kamar wannan rashin tsaro, bangare na rashin tsaro haka, yanzu zaki ga yau kiji cewa an kai attack wannan gari, attack wancan gari, haka ne, to akan yi harbe-harbe wasu lokaci, daga cikin harbe-harben nan da aka yi yakan kawo, an aka yi harbi kuma ya shafi kashi, to yakan kawo karya. To zaki ga yawanci yanzu masu samun karaya suna da yawa sosai sosai a al'umma.
To misali likita, idan mutum ya karye ne a gida, ba wai wani abu bane yasa, misali kamar yadda na bada misali, ko a matakala irin ta cikin gida haka, ko a bayi mutum yana wanka, duk akan iya samun wannan tsautsayin mutum ya zame ya fadi ya karye. Yanzu in an kawo shi asibiti, idan dai ba wani ciwon karayan ne kawai, in likitoci suka masa abin da za su masa misali, zai kwanta ne a asibiti ko gida zai tafi?
Ya danganta da karayan. Kamar bayani da na dauko, shi mutum aka kawo shi asibiti daga karaya, farko in ka kai shi asibiti kuma babban asibiti ne, sukan fara duba, sukan fara mishi abin da ake ce mishi resuscitation, haka ne, a tabbatar da cewa shi mutumin akwai wasu abubuwa da za su iya sawa ya rasa rayuwar shi, wanda ya shafi hanyar numfashin shi lafiya lau, shi ita kanta numfashin da yake yi lafiya lau, kin gane, kuma bai zubar da jini sosai ba. In aka tabbatar da wayannan da sauran abubuwa, aka tabbatar cewa lafiya lau, akan garzaya ta me za a mishi. To farko a asibiti, idan aka duba, ana fara ba mutum, saboda karya yana zuwa da ciwo kamar yadda na faɗa miki, ana fara ba shi magunguna da za su taimaka su rage mishi wannan radadi na ciwo. Idan akwai wani miki a gurin karya, to aka zo shi ma a duba shi, in ya shafi a wanke mikin ne, in kuma ya shafi a dinke mikin ne, wurin da ya shafi dinki ne, da sauran abubuwa, shi ma za a yi haka kafin a kai ga gani. In an tabbatar da inda karyan yake, to in kuma sai an je an yi hoto, yana daga cikin abu farko wanda yake bambanta tsakanin shi karaya inda ake jinyan karaya a asibiti da kuma inda ake jinyan karaya namu a gargajiyance. A asibiti ana yi hoto a ga ina ne karayan yake, kuma wani kashi ne ya karye, yaya karayan yake, me matsalan da aka samu na karayan, haka nan, to shine abin da ake yi. To duk wa'annan abubuwan da na miki bayani da shi hoton da komai, shine wannan hoton ne da sauran bayanai da ya shafi shi marasa lafiya, zai nuna cewa da kuma ina ne karayan ya faru, saboda karaya na bangarori na jiki sun bambanta daban-daban. Karayan da aka samu na hannu ya bambanta da karayan da za a samu na cinya, ya bambanta da cewa ko an samu karayan da ya shafi waist kunkumi, ko kuma karayan ko wani bangare na jiki. To shine zai ce ko a gida ne wannan mutumin zai zauna, ko za a mishi aikin da za a mishi ne a asibiti a ce ya tafi gida, ko kuma a za a ce wannan dole sai ya zauna a asibiti.
To misali idan aka gano cewa abin ya zo da sauki, in aka masa abin da za a masa, aka dan daddaure wajen, zai koma gida ne, wace irin kulawa ya kamata a bashi a gida, misali ɗan uwa wanda suke jinyar shi?
Idan an duba an zo ya zo asibiti, aka duba aka ga cewa wannan karaya ne wanda insha Allahu babu damuwa, zai iya, za a sa mishi abubuwan da za a sa mishi a stabilizing gurin da karayan yake, saboda yana daga cikin abun da muke yi, a gyara kashin ya hau daidai da daidai. Bayan an gani a hoto, a duba, to farko a asibiti ana sa mishi abin da muke ce mishi na farko, saboda shi karayan yakan dan zo da kaman kumburi na sauran abubuwa da suka shafi sokan jiki da kuma fatan da yake gure, abin da muke ce mishi inflammation. To mukan sa mishi abin da ake ce mishi back slap, a dan fara rike bangare na jikin, a bada kaman kwana biyu zuwa uku, saboda wayannan kumburin inflammation din su dan sauka kafin a kai ga abin da za a sa mishi cast ne, a casting gaba daya.
To kai bayanin cewa ba a buƙatar ma wanda ya karye ya zauna waje ɗaya, ana buƙatar ya motsa jikinsa. Idan karayar ta same shi a hannu ne, me ya kamata yayi?
Ba ina nufin ya motsa hannun da akwai karayan ba, ko kuma ya motsa kafan da akwai karayan. Akwai inda in ma aka ɗaure hannun ba lallai iya motsa shi inda wannan ba, amma akwai motsawa kaman in a hannu ne, yana dunkule hannun shi yana sakewa, wannan yana saka su wa'annan sokan jiki na da ke suke jikin hannu su zama suna aiki. Haka nan ko a kafa ne, yana kokarin ya dan mommotsa jikin kafan nashi ba tare da ya zauna a guri ɗaya ba.
To masu sauraron mu, kada da ya kusha affa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, inda muke tattaunawa da kwararren likitan kashi Dr. Abubakar Sadiq Ma'azu, kuma wato muna tattaunawa ne akan karaya da kuma yadda ma za a yi a kula da karaya. Amma kash ala tilas, anan zamu dasa aya sai a biyo mu a sati na gaba domin jin irin kulawar da ake baiwa ita kanta karayar, da kuma ma shin wani kashi ne yafi karyewa a jikin mutum, da dai sauran bayanai. A madadin shi likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da Hansi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.